ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a yau litini 22 ga watan Ramadan shiga ta 1445 wanda ya daidai da 1 ga watan April shiga ta 2024 a daidai wannan rana da muke tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta mu ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma ya halicce wadanda suke kafin ku la'allakum tattaquna kubuta musawada ku samu takawa alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan ubangijin nan da ya halice ku shine wanda ya sanya muku wato bayan kasa shimfadaddiya was-samaa bina'an kuma ya sanya muku sama tai kamar rufi wa anzala minas samaa'i ma'an isako muku daga girgije daga sama ruwan sama fa akhraja bihi minat thamarati sai yaftar muku da tsirrai rizqan lakum sawada izma arziki a wajenku فلا تجعلوا لله اندادا سبدا كركو سانيا مو اوبنجي واسو تامكا وانتم تعلمون اهالي كنا سني wannan Allah ta'ala idan an lura shine farkon umarni da ya fara yi a wannan sura mai albarka duk sura duk wato ayoyi da suka gabata Allah ta'ala ya bada sifan mu'minai ne a farkon al'amari sannan zai yi cika shi da kuma wato sifa na kafirai aya guda biyu sannan ya kawo aya wajen 10 yana bayani akan sufofi na munafikai to Allah ta'ala sai da ya gama fadin wato yana sanya gaya maka cewa dama al'umma sun rabu zuwa gida wannan uku gida uku nan ne duk wanda ka gani a duniya to ko dai zama mumini ko ya zama kafiri tsanza ko kuma ya zama munafiki to duka shi anan shi Allah ta'ala yanzu yake musu kira duka yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta mu ubangijinku alladhi khalaqakum wanda shine ya halicce ku والذين من قبلكم لعلكم تتقون kuma ya halici wanda suka zo kafin ku saboda ku samu takawa kasancewan Allah ta'ala ya shato wadannan ayoyi da yawa amma tare da haka sai ya zama wannan shine farkon al'amarin da aka fara umarni a cikin surar wannan yana ƙara nuna maka wato girman sha'anin abin da aka yi umarni da shi yana nuna maka girman sha'anin tauhidi a bauta mu Allah shi daya yana nuna maka wato girman sha'anin tauhidi yana kuma nuna maka girman sha'anin wato ayi ma Allah ta'ala ta shirka shirka ba karamar zulumi bace saboda haka anan Allah ta'ala da ya tashi ba da umarni sai ya fara da umarni na tauhidi dan ka fahimci cewa wato tauhidi shine farko abin nema a cikin dukkan wasu dokoki na addinin musulunci ba ka zo za ka kai ma wasu sakon musulunci kace a fara da tsarki ko a fara da sallah ko a fara da gaskiya ko a fara da amana wannan ba shine farko abin nema ba awwal matalib a cikin su shine wato a buƙaci su dinga bauta ma Allah shi ɗaya tukuna su tsantsanta ma Allah bauta wannan shine wato idan aka yi ma ubangiji to za a iya wanyewa lafiya duk ko da an je mashi da wasu zunubai Allah ta'ala a cikin hadithul qudsi yana cewa ya dan adam idan ka gamu da ni da cikin duniya na laifi amma baka taba yi mun shirka ba to zan zo maka da ciki ta na gafara wannan yana da maka girman sha'anin tauhidi yana nuna maka kuma wato yanda shirka yake kakkada aikin bawa baki daya kuma wannan shine wato abinda sirar manzala ya gudana akai manzala ya rika yin aike zuwa mutane daban-daban saboda akai musu sakon musulunci to idan ya kai musu farkon abin da yake fara cewa ai magana shine tauhidi ya aike Mu'adh ibn Jabal Yaman kamar yadda yake cikin as-sahihaini yake cewa ya Mu'adh innaka ta'ti qauman ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah ya Mu'adh zaka tafi wurin wasu mutane wanda suke su ahli kitabin to idan farkon abin da zaka fara kiran su zuwa gare shi ne wato la ilaha illa Allah wato su kadaita Allah da bauta kadaita kan Allah ta'ala da bauta kaga wannan wato shine farkon abin ne ma a shari'a musulunci saboda haka idan aka zo ana da sabani a cikin addini to sabanin in ya shafi sha'anin tauhidi to sai an fara gyara wannan sabanin tukunna sannan za a zo a sake gyara wani abin da ke tsakani na abin da bai kai tauhidi ba wato idan muna da wasu sabani da wasu mutane in kaga ahli kitabi muna da sabani da su muna da sabani da su yanda mu munce za a bauta ma Allah shi daya su kuma sun ce za a bauta ma Allah dayan uku to yayin da muke so mu zo mu zauna da su mu sasanta a addinance ba wai a rayuwa ba mu sasanta da su a addinance to a za mu kira su ne ila kalmatin sawa'in bainana wa bainahu za mu kira su ne zuwa ga wannan kalmata la ilaha illallah cewa duka mu zo mu tarayya karin bauta ma kowa sai Allah ta'ala to haka zalika idan aka samu kuma wani shi ma daga cikin abin da yasa ya bace shine wato shirka ko kuma wato wani abu da yake yi wanda yake kurzin tauhidi to farko an ana bukatan hadu shine a zo wannan abin da yake na shirkan ya batta wannan shine abin da zai hada jama'a shine babban abin da ke hada jama'a shi wannan tauhidin saboda shine Allah ta'ala ya aiko duk manzannin sa akan sa anan Allah ta'ala yake cewa u'budu rabbakum abauta ma Allah ta'ala shi daya abinda Allah ta'ala yake magana shine akai ta shi da bauta nan ibada nan ya tattaro bauta da muka yi magana lokacin da muke fasarar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan ba manta ba mun yi magana cewa bauta ko dai ka fuskanci ubangiji da girmamawa da wasu maganganu da wasu aikace-aikace da zaka rika wato tsarkake ubangijin kana wato tabbatar masa sifofi na kamala misali idan a zuciya ne ka rika jin cewa babu wani wanda zaka bauta ma sai Allah ba wanda zaka so sai Allah wannan duk bauta ne sannan kuma idan magana ce zama ba abin da kake faɗi shine tauhidi la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wato wadannan kalmomi ai za a rika ji yawan ji a bakin ka sannan kuma idan aikace-aikace zaka rika yi kamar sallah kamar azumi kamar haji zama Allah ta'ala kai shi kadai zaka fara fata da wannan bautar ba zaka bauta ma kowa ba to wannan su suka tare suka yi ibada ana kiran wannan bangare ibada baki daya wato ana kiran duwa ibada to bangare na biyu kuma na bauta shine wani abin da kai bawa kake neman biyan bukatunka wajen ubangijinka yayin da kake neman biyan bukatunka wajen ubangijinka ya kawo maka wani alkhairi ko ya tunkuɗe maka dukkan sharri to yanzu shine kace iyyaka nasta'in da muka baro a baya to waɗannan abubuwan duk su suka alsu kai bauta to anan da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ina son ya ce maka ne da bauta na roko da bauta na ibada kar ka nufaci kowa sai Allah ta'ala Allah ta'ala shi kadai yake nufatar shi da bauta ire-iren waɗannan da aka faɗa maka a cikin fatiha na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum anan an ce ya ayyuha ba ce ya ba kamar da aka sani daga cikin wato sigogi da ake yi amfani da shi na kira akwai ya fulan ce ya fulan ya wani to nan ba za ce ya nasu ba saboda ana son aka alif da lam din wannan alif da lam a kawo shi idan kace ya ayyuha to kana to abin da zai zo bayan wannan ya ayyuhan to zai zama alif da lam ne zai ya ayyuhan nasu amma idan kace ka cire wannan ya ayyuhan ya zama ya to sai daga cire wannan alif da lam na gaba sai ya nasu Allah ta'ala anan yana son wato ya kara isar da wato kiransa zuwa ga halittunsa da ya a bayan kasa duka cewa ba wanda ya dauke ma ba wanda ya dauke ma ya zo ya bauta masa dole kowa sai ya bauta masa wannan kuma da annabawa da mala'iku da halittun da muka sani da wanda bamu sani ba Allah ta'ala ne da ya kira halittu da suke rayuwa a bayan kasa cewa kowa da kowa ya zo ya bauta masa shi yasa wato su kansu annabawa kake jin Allah ta'ala cewa walau ashraku inda sai ma Allah ta'ala sharka to da abin da suke ya lalace Allah ta'ala yake cewa ka an maka wahayi wa laqad uhiya ilayka wa lil ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna a'maluka Allah ta'ala ke cewa kai ma an maka wa an yi maka wahayi kuma an yi ma wanda suka zo kafin kai annabawa wahayi cewa idan kai shirka aikinka zai lalace. To wannan yana ƙara nuna maka wato muhimmancin abin da Allah ta'ala yake ba mu umarni anan. Saboda haka kar mu dauka wannan umarni da ake yi na ibada ana magana kawai kai sallah kai azumi kai zakka. Abin ya wuce haka. Ba magana sallah ce da azumi kada yake magana ba. A'a, wasu abubuwa ne da duk dangin ibada. Ya hada da duk wani abin da zaka yi da sunan bauta, irin sallah, azumi, zakka da muke yi. Ya hada da dukkan wani abin da Ubangiji yace yana so ya yarda da shi. San Allah, san mumunai, tsoron Allah, neman tsari daga Ubangiji, wannan wani abu duka ibada ce. Saboda haka duk wadannan abubuwan da Allah ta'ala da muka fado su a baya, to duk sun shigo cikin fadin Allah ta'ala, u'budu rabbakum. Wannan duka ibadoji ne da ba a yi ba kowa shi sai Allah ta'ala. Allah nan da yake cewa ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, yana cewa ne wato mu kadaita shi da da'a ko mu kadaita shi da bauta, kar mu bauta ma wani sa. Hakikanin bautan Allah shine, hakikanin bautan Allah shine kadaita shi. Hakika malamai suna cewa hakikanin bautan Allah, in aka ce ka bauta ma Allah a yaren shari'a, to ana magana ka kadaita shi da bauta. Shi yasa abinda zai nuna maka haka shine wato hadisin Mu'adh bin Jabal ne. Kaga yake cewa falyakun awwalan ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, wa tar waya sai ce ila an yuwahhidu Allah ta'ala, kan cewa su kadaita Allah da bauta. Dan wato ya nuna maka cewa bautan Allah ita ce kadaita Allah, kadaita Allah ita ce bautan Allah. Saboda haka duk wata ibada ba ta zama ibada karbabbiya wajen Ubangiji sai yayin da ya zama an kadaita shi da bauta din. Amma ya zama mutum ya yi mishi wani bauta wanda yake yana nufatan Allah kuma yana nufatan wani Allah da wannan bautan, to Allah ta'ala ba zai amsa wannan bautan ba. Saboda hadisi da ya tabbata a cikin sahihaini, hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim, hadisin Abu Huraira da yake rawatuwa daga manzon Allah, manzala yana rawatuwa daga Allah ta'ala kai tsaye. Allah ta'ala yake cewa ana afdhalu shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi mai ghairi taraktuhu wa shirkahu. Ni ne wato na wanda nafi kowa duwa da ake wato ake gwama su da wasu a wajen bauta, to ni nafi kowa wadata. Saboda haka duk wanda yayi wani aiki ya gwama ni da wani, zan bar masa aikin nan in bar masa shishi da wannan wanda yayi ya gwama ni da shi din, in zai iya bashi ladan sa ya bashi ladan ya gani. Wannan yana nuna maka cewa wato babban abin da Ubangiji yake so a duniya shine aka tashi da bauta. Babban kuma abin da ya tsana shine wato ya zama wato an mishi tarayya, an gwama shi da wani a wurin bauta, ko an ce ba za a bauta masa ba. To wannan shine babban zunubi wanda yake Ubangiji baya yafewa, kamar yadda zamu zo mu bayanin sa. Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi ya fitar da shi da Imam Ibn Jarir Al-Tabari, sun fitar duka su ta hanyar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Ibn Ishaq yake cewa haddathani Muhammad ibn Abi Muhammad عن إكرمة عو سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال أبلا إذا عباس إلى أي تفسير وأن آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم سيكي شواء الناس أنا دعكي مغانا أنا مغانا الفريقين أنا مغانا وأن نوة أنجوي قدابيون كافري دمنافكي اعبدوا ربكم دعلا تعالى كي مغانا أنا هنا مسك كشيرين إلى شواء وحدوا ربكم كأي تعالى تعالى نبوتاه. Wannan isyana kamar da muka sha fada, akwai dan sassauci, akwai dan rauni a tare da shi. To amma saboda shi malamin wannan Muhammad ibn Abi Muhammad, malamin Ibn Ishaq, ba a san waye shi ba, amma wannan babu laifi saboda wannan abu ne da kusan shari'a a waje, wato ayoyin Qur'ani da sunna suna bara masa baya. So ba laifi a nemi haske daga ire-iren waɗannan ruwayoyi. Anan abinda Allah ta'ala ke magana, abinda Abdullahi ibn Abbas ke magana shine wahidullah, kadaita Allah da bauta. Nan an ce ya ce wato alfariƙain alkufar wal munafiqin, saboda yana son ya gaya maka cewa har su sun zo sun shiga ciki, dama sun wani ai dama sun shiga. To kai tsammanin wai kafirai sun fita, munafikai sun fita, shine ce to har su sun shiga ciki. Dai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas, to har su ake magana da su. Duk halittu babu wanda Ubangiji baya magana da shi akan cewa a kadaita shi da bauta. Kuma anan Ibn Jarir yake cewa wannan wato magana ce Ubangiji yake yi ga dukkan wani wanda ke rayuwa a ban kasa. Dukkan wani wanda yake rayuwa a ban kasa, dan adam ko aljan, Allah ta'ala anan yana gaya mushi cewa lallai wajibi a bauta masa shi kadai. Wanda kuma ya bauta ma Allah ta'ala, ya gwama Allah ta'ala da bauta da wani Allah, to zai dandana kudansa. Allah ta'ala yake cewa allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah ta'ala yana fadin daga cikin dalilai da yake da zai wajabta ma kai bawa sai ka bauta mashi, sai ka bauta mashi dole. Shine ce wani shine wanda ya halice ku, ya halice wanda suka zo kafin kuma, la'allakum tattaquna, saboda ku samu takawa. Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karim As-Suddi yake cewa ai khalaqakum shine ya halice ku, wa khalaqal ladina min qablikum, kuma ya halice wanda suka zo kafin ku. kaga nan abinda ubangiji yake sai nuna mana shine duk wanda ya zama ba shi ya halice ku ba, duk wanda ya zama ba shi ya halice ku ba, to in kuje kuka bauta masa kuma sabotan banza saboda bai wato ba yi da halitta ko ba shi ba shi ke gudanar muku da rayuwar ku baki daya ba, kuma Allah ta'ala shi ya halice kuma shi ya halice wanda suka zo kafin ku. Allah ta'ala ce la'allakum tattaquna, la'allakum tattaquna saboda wato ku samu takawa. Nan takawa iri biyu, saboda na farko ku kiyaye kanku daga azaban da ubangiji zai muku shi at-taqwa, kamar yadda muka faɗa at-taqwa shine an taj'ala wiqatan bainaka wa bain ghadabillahi ta'ala wa 'adabihi, shine ka sanya wato wani shamaki wani garkuwa tsakaninka da fushin ubangiji, kar kai wani abin da ubangiji baya so, saboda ubangiji yana da wuta da zai azabtar da kai, saboda haka anan da yake cewa la'allakum tattaquna saboda wato kun kange kanku daga azaban da ubangiji zai yi ga duk wanda ya masa shirka, wannan wato shine wato sharadin da wato jekun da ubangiji yake yi. Sannan kuma la'allakum tattaquna har ila yau, fasara za ta dauki cewa wato saboda ku kanku ku zama kun samu takawan da zai wajabta muku san Allah, zai wajabta muku wato biyayya ga ubangiji, zai wajabta muku kusanci zuwa ga Allah ta'ala. So kaga anan duka kun hada abun guda biyu, za ku yi samu takawa ta yanda takawan nan ubangiji zai so ku da saboda takawar, sannan kuma za ku zama kun kange kanku daga fushin ubangiji shine la'allakum tattaqun. Kaga wannan la'allakum da aka faɗa ma'anar shi ɗaya da wato litattaqu, a san la'alla a larabci wani lokaci yakan zo kamar mu ma a sa a ce la'alla, a ce la'alla wato wani abu da ba a tabbatar ba, to amma anan da aka ce la'allakum tattaqun ana maganar litattaqun, wannan lam la'allakum ta'liliya ake kiranta, wato ana son a gaya muku saboda ku samu takawa din, idan kuka bauta ma Allah to wannan bautan da kuka masa lallai za ku samu takawa, za ku kare kanku daga azaban da ubangiji ya tanadar ga duk wanda ya mashi shirka, sannan kuma ku kanku za ku samu kanku wani abin da zai zama ubangiji zai so ku saboda shi. Allah ta'ala ya so mu saboda takawan mu, kamar yadda muka faɗa muna da ƙara tunatarwa cewa bauta iri biyu ce, bauta ko dai ka bauta ma Allah da sunan kana girmama shi, girmamawa kuma zai zaka fara shin a zuciyanka, girmama ubangiji ana fara shi tun a zuciya, ko dai ka girmama shi ka tsantsanta shi da bauta kaji shi kadai kake so, wato babu wani wanda ya kai soyayya da kake ma ubangiji shine soyayya mafi kololuwa, ba wani mahaluki da kake son shi yanda kake son ubangiji, saboda dole musulmi ya ji cewa yana son ubangiji soyayya ta kololuwa, in ya ji cewa akwai wanda yake so wanda yake sun yi daidai da ubangiji can jarasa a zuciyarsa, to yayi ma Allah ta'ala shirka, to wannan shi kasa wannan zai iya zama sanadiyar da zai fitar da shi daga musulunci bi sani ba, dole ya zama wato mu'minai suna tsantsanta ma Allah ta'ala soyayya, to daga nan kuma zaka tsantsanta ma Allah ta'ala wato gazgatawa, wanda zaka gazgatawa mafi kowa shine Allah ta'ala, sannan zaka tsantsanta masa biyayya da yaqini akan abin da ya faɗa, wannan da kaga dai a zuciya yake duk ibada ne, wannan kana yi saboda kana girmama ubangiji kuma kana son sa, sannan kuma zaka ƙara tsantsanta ma Allah ta'ala bauta da ake yi a magance, bauta da ake a magance shi ma wannan ibada ce, shine wato duk wani abin da zaka faɗa ka ce la ilaha illallah, ka ce subhanallah, ka ce wallahu akbar, duka waɗannan abubuwan da ake yi saboda a girmama ubangiji a girmama sha'anin sa, wannan shine bauta da ake yi a magance, sannan kuma zaka girmama ubangiji kuma abin da kake yi a aikace, sallah da muke yi, haji da muke yi, azumi da muke yi, wato zakka da muke yi da ire-iren waɗannan abubuwan, to waɗannan abubuwan duka idan ka tara su sune suka taru suka yi ake kira du'a wa ibada, wato ibada ce wannan addu'a ce ta ibada, kana yi ne saboda kana tsantsanta ma Allah, kana tsarkake shi daga dukkan wani sufofi na nakasa, kana tabbatar mishi da dukkan sufofi na kamala, to wannan shi kanshi bauta ne. To sannan kuma wani bangare biyu na bautan kamar yadda muka faɗa shine wani abun da zaka kai kokon baranka ubangiji ya biya maka wasu bukatun ka na alkhairi, ko dai ya kawo maka alkhairin Allah ba mu ruwa, ya ubangiji biya mu bukatuna, ya ubangiji ba ni kuɗi, ya ubangiji ba ni ɗa, ya ubangiji yi min kaza yi min kaza yi min kaza, wannan wani alkhairi kake nema, ko muka ce a'a ya ubangiji kiyaye daga kaza, kiyaye da dukkan wani abinki, kiyaye da dukkan sharri, tunkuɗe mun dukkan sharri, wannan kaga kana neman Allah ta'ala tunkuɗe maka wasu abubuwan da baka so ne, wannan shi ake shi al-isti'ana ko al-talab ko du'a'u mas'ala, to waɗannan abubuwan kamar yadda muka faɗa saboda su ne makasudin da ubangiji ya sa ya halicci dan adam duka. Allah ta'ala ya halicci dan adam saboda makasudin abubuwan nan guda biyu, Allah ta'ala ya halicce ka saboda ka bauta mishi, sannan kuma ya halicce ka saboda ka roƙe shi. Allah ta'ala yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu, dan liya'buduna ma'ana shi ma'anahu aini liyuwahhiduni bil ibada, su kadai ta inda bauta, in za su bauta mu su bauta mu ni kadai. Allah ta'ala yake cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah ta'ala ya riga ya hukunta a cikin shari'ar sa cewa lalle kar ku bauta ma kowa sai ubangiji shi kadai, kar ku ga ma shi da bauta. Allah ta'ala yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tanibu at-taghut. Lalle Allah ta'ala wato ya aiko ma kowace al'umma wani manzo cewa ku bauta ma Allah shi kadai kuma ku nisanci dagutu. Wannan kaga dukkan yana ƙara nuna maka cewa babban abin da ubangiji yasa ya halice mu ba dan mutum sha ba kadai, wannan ci mu sha saboda mu ƙara samun ƙarfi saboda bauta masa, amma abin da ya halice mu hikimin da yasa ya halice mu shine bauta masa. Bautan ita ce wato za muna ci ne saboda mu bauta, ba muna bauta ne saboda mu ci ba, muna ci saboda mu bauta ne. Shi wannan cin zai taimake ka ne saboda ka bauta ma Allah, ba saboda kawai ka cika kwanta kai ta mushari ba. أتي أصيحيني مزالا هنا فدا معاذ بن جبل إلى توايا معاذ أتدري ما حق الله على العباد شن كاسم إيه حق الله تعالى كم باي معاذ كي توالى تعالى 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 ما زج توزك سني سنتي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله تعالى كم باي شين سبوا تام شكر سزم سنقوا ما شيل أول وجن بوتا وأنا كأنا نونا ما كتير ببان حق إنه أبغى يجي يرى تيا بقوة دع أدم قوة هم هلوكي الجنة قوة دع أدم دي abin kasa shine a bauta masa da bauta a wato a kadaita shi da bauta. Manzala yana cewa al anbiya wa ikhwatul li'allat dinuhum wahid wa shara'uhum shatta aw kama qala alayhi salatu wassalam. Manzala yana cewa wato annabawa wato yan uwa ne, wato yan uwa ne na ubanni guda daya. Wato abinda Allah ta'ala abinda manzala yake magana uban su daya wato addinin su daya amma shari'a kowa da nashi. Wato wannan shine ƙara tabbatar maka cewa wato tauhidi kadaita Allah da bauta shine abinda Allah ta'ala ya saukacin daga farkon tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan shine abinda Allah ta'ala ya aiko ma kowanne annabi ya wanzar a ban kasa. Shari'a wannan ubangiji yakan saukar da shari'a ne gwargwadon yanda wato kowanne zamani yake, amma dai bauta wannan wajibi kowa ya bauta ma Allah. Anan Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa yana faɗin dalilan da ya sanya dole wato ya kamata mu dau izina mu fahimci abin da zai sa mu bauta ma Allah ta'ala shi kadai, saboda shi ya halice mu, shi ya halitta mana duk abin da muke amfana da shi a duniya. Allah ya cewa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan. Allah ta'ala shine ya halitta muku wato ƙasa ya shimfiɗa muku ita wato ta zama wata shimfiɗa da kuke takata, in kuka takata ba kaba ku ba talimiwa. Wasama'a bina'an, kuma ya halitta muku sama wato ta zama kamar rufi tayi ma kasar nan rufi. Wa anzala minas sama'i ma'an, kuma ya saukar daga sama ruwa, wani ruwa wanda yake sako da shi. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, idan ya sako ya shiga cikin kasa sai ya fitar muku da tsirrai iri-iri arziki a wajen ku shi kuke ci. A nan dai Allah ta'ala yana ƙara tabbatar mana da cewa me yin mana waɗannan aikace-aikacen to shi ya kamata mu bauta ma. Duk wanda yake shi ya halice ka, shi ya mallaki duniyan baki ɗaya, kuma shi yake baka arzikin da kake samu a duniya, to shine al-mustahiqqu lil-ibada duna ma siwahu, shi wanda ya cancanta a bauta masa, saboda shi shine al-khaliq al-malik al-mudabbir, shine wato ya halice ka, shine wato yake mallake da mallake ka, kuma shi yake baka arzikin ka da kake samu a duniya nan baki ɗaya. Nan da Allah ta'ala yake cewa al-firash, waja'a allazi ja'ala lakum al-ardha firashan. Al-firash shine wato mihadan, Allah ta'ala ya shimfiɗa muku wannan wato turbaya da muke takata, ya zama turbaya ce da in muka takata muke tabbata akan ta ba malimewa, duk yanda muke jin cewa za mu yi sama mu tuma akan ta, wato ubangiji bai yi ta saboda in muka sa kafar ta zama talibi ba, ya zama za ta iya jura duk wani kwaraniyan mu, idan muka takata kuma wato za mu ci gaba tafiya ba mu lumi akan ta ba, kuma ba mu faɗi ba ma jin ciwo. Allah ta'ala yake cewa wassama'a bina'an, ya halitta mana sama ya zama kamar wato rufi. Nan bina'an ana magana ta yi kamar rufi, ta yi mana wato rumfa saqaf, kamar yadda malamai suka fassara. At-Tabari yake ruwato daga Bishr bin Ma'ad daga Sa'id ibn Abi Aruba da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi yake ja'ala as-sama'a saqafan, ya sanya muku sama ta zama wata rufi. Nan ana magana rufi saboda idan aka lura in ka duba kaga abin da ke sararin samaniya, za ka ga ubangiji ya kawata sararin samaniya sannan kuma ya yi mata rumfa, yanda wato wannan zai zama ya kulle alaka na kusa tsakanin kasan da sama, saboda arzikin mu duka yana gudana daga tsakanin sama da kasa, shi sama shi ke yi ruwan, in yi ruwan kuma kasa kuma a ciki kuma za ta samu da arzikin mu da muke samu da rayuwar mu baki daya. ibn jarir yana cewa wa inna ma zakara samaa Allah ta'ala ya ambaci sama ne anan wal arda da kasa jalla sanahu fi ma adadahu alaihim min ni'amihi daga cikin abin da ubangiji ya kiddiko na ni'imomin da yayin dan adam Allah ta'ala an'amaha alaihim wanda ya musu ni'ima la'anna minhuma aqwatahum saboda daga sama da kasa ne aka samu abin da suke ci shi sama ita ce take yin ruwa wato girgije kenan in ta yi ruwan shi kenan kasa kuma sai ta hadiye wannan ruwan daga baya kuma ubangiji sai ya fitar min da tsirrai iri-iri wanda daga nan ne zamu samu abin da zamu ci wa arzaqahum kuma a cikin wato tsakanin sama da kasa ne ake samun arzikin su wama ashahum kuma a ciki ne ake samun yanda za su yi rayuwa wa bihima qiwamu dunyahum kuma a cikin sama da kasa ne ake samun abin da shi ne rayuwa za ta tabbata fa'alamahum anna alladhi khalaqahuma wa khalaqa jami'a ma fihima sai ya sanashe su cewa wanda ya halicci sama da kasa ya halicci abin da ke tsakanin su kuma da abin da ke cikin su baki daya wa ma hum fihi min ni'am da kuma abin da ke cikin sama da kasa na ni'imomi to wanda ya halitta muku waɗannan abubuwan huwal mustahiqu alaihi bita'a shi ya cancanta a mushi da'a wal mustawjibu minhum ash-shukra wal ibada kuma shine ya zama wajibi ne a gode masa a bauta masa dunal aslayi ba gumaka ba wal authani lati tadur wa la tanfa kar a bauta ba gumaka duk wani wanda zaka ga ni cewa Allah da bauta mishi a duniya to kaga dai ba shi ya halitta ba ba shi ba kuma shi kenan mallakin duniya sama da kasa ba ko ba shi ke ba mu arzikin ba to in dai ba shi ke baka wannan da abubuwan ba to ka bauta masa wannan bautan ya zama kana bautan wanda yake bai sanci ta bauta masa ba saboda gajiyayye ne shi din gajiyayye ne Allah ta'ala da ya gama faɗa mana waɗannan dalilai da yi zai samu bauta masa wanda wannan dalilai da ya faɗa mana babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin su ba wanda ya tarayya da ubangiji wajen halitta ba wanda ya tarayya da ubangiji wajen cewa ba ma halittun da kai ya maka ba a duk sauran abin da ka gani wanda ba ubangiji ba to ubangiji shi ya halicci wannan abu shike da mallakin sa babu wani ke tarayya da ubangiji wurin wannan sannan kuma ba wanda ya tarayya da ubangiji wajen cewa shi ubangiji shike ba duk wasu halittu arzikin su to tunda dai shine ke yin wannan shi kadai to lalle kar alama ana daukan wasu a matsayin abin bauta wanda ba Allah ta'ala ba shi sai Allah ta'ala ya ce fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku riki wasu abokan tarayya ga Allah ta'ala a wa antum ta'lamu alhaldan gan kuke yi su kusan cewa ba su suka halice ku ba lafazin al'andat jam'i na an-niddu akce an-niddu ana maganan wato al-idl wal mithlu wan nadhif wal kufu akce an-niddu shine wani tamka wani kini wani wanda zaka dauka kamar takwara ga ubangiji kace duk abin da ubangiji ke yi shi ma wane yana yi to kaga wannan shine an-niddu kace duk yanda ya kamata a bauta ma ubangiji shi ma to ya kamata a bauta ma wannan wana yanda ubangiji ke ruwan sama yanzu shi ma halitta aje a samu wani wanda ake ganin shehi ne a ce shi ma yayi ruwan sama kuma zai to wannan shine an-niddu akce al-niddu wato shine al-mithlu al-idlu an-nadhiru al-kufu ka samu ubangiji as-samiyu kuma Allah ta'ala ne diya kore ba kansa a wata aya ce lam yakul lahu kufuwan ahad ba yi da wani tamka Allah ta'ala a wata aya ce hal ta'lamu lahu sabiya ka san wani takwaran sa ne ka san wani wanda yake aiki irin na ubangiji babu shi shi da kaga aya ce la nidda lahu wala kufuwa lahu wala nadhira lahu wala sabiya lahu wala kufuwa lahu haka dai za ta kawowa to wannan dai ana kore ma ubangiji wani tamka ne saboda ubangiji ba wanda ya kama da shi a zatin sa ba wanda zai ce shi yanzu zata sa irin zatin ubangiji ne bai isa ba ina ma taba gani babu sai ko babu wanda ya kama da ubangiji a aikin da ubangiji yake yi babu wanda ya kama da shi ubangiji shi kadai ne ke ruwan sama ubangiji shi kadai ke bada arziki ubangiji a aikace da yake yi yace na karba tubanka ban karba ba na baka lada ban ba da ladan ba wannan shi kadai ke yi ba wanda ke da tarayya da ubangiji da wannan ba wanda idan kai sallar nan zai zo ya baka ladan wannan sallar naka babu sai dai baka wani abu na holo na duniya dai amma dai asalin lada wannan yana wajen ubangiji sannan kuma a bauta ubangiji kuma shi ma ga dukkan wasu masu hankali da suke suka san Allah ta'ala to sun san cewa Allah ta'ala shi kadai cancanta a bauta masa shine Allah ta'ala yake cewa fala taj'alu lillahi andada kar ku riki wani wanda yake tamka ko kini ko abun gwami ko wani wanda zaka dinga bauta ma wanda ba Allah ta'ala ba wannan haka wato da yawa malamai suka fassara sai Mujahid ibn Jabir da sauran malamai ibn Zaid Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa al-andad shine al-aliha mutum ya zo ya bauta ba wasu wanda yake bauta wanda ba Allah ba Allah ce ja'aluha ma'ahu wanda yake bautawa tare da ubangijin waja'alu laha mithla ma ja'alu lahu kuma suka ba wannan wanda suke bauta wanda ba Allah ba suka dauki wani iko suka ba su ma suka ce suna iya yi mutum ya ce zai je siyo wani abin bautarsa a kasuwa ya sassaka an sassaka in yaje ya sanya kuma yace kuma isi zo ya roke shi kuma ya roke shi ko zai biya mashi bukatun sa ko ko zai dauki wani abin da wasu mutane ma yanka wasu su ci kamar shanu eh zai dauko shanu mu da muna yanka mu abinci ne a wajen mu nan da kasa da kwana 10 zai zo ya ga mu yanda zamu kakkawa shanu za a yanka shanu a raba haka kowa ya ci sarran sa in ragowa hatta kafasa ba a bari hatta kansa ba a bari za a ganda za a yi waye za a yi waye amma kaga wani shi zai shi zai bauta masa alhali kuma yana gani shike bashi abinci kuma shi yana gani yana kwambala kashi haka ba lokacin dan adam irinsa jini da tsoka yana gani yayin da ya ji yunwa zai ya ci abinci yayin da wato ya ji rana zai yi gumi yayin da wato ya ji rasan waje wato bayan gida to sai yaje ya yi bayan gidan shi ba wato wannan bayan gidan ba bai sai ci shi ba zai je yi ba wato yana wato matsansa duk yanda yake jin cewa shi wali ne ko wane ne ko yana da wasu abubuwa to bai sai ce da bai kashin ba sai yaje ya wannan bayan gidan haka zalika idan magana ce abu ce taso ba magana wai a ce wannan ku malamai ne ko wannan ba wannan su ya ayyuhan nasu ne a dole kowa da kowa ya ci abinci in dai yana sai ya rayu in ba haka wani sai dai mutu a haka ko cewa da yake a ce wani sufi ne shi zai ci ciki shi ne kan kani da sauransu dole dai ya ci ko dai ya ce rayu ko kuma ya ki ci ba zai rayu ba wannan shine wato zabi ya rage gaban shi gari jiya in ya ci ya rayu in bai ci ba kuma ya mutu a haka to wannan kaga dai yana muka cewa duk wani wanda ake rika wanda ba ubangiji ba to gajiyayye ne shi sai Allah yake cewa to ga ku je ku gani duk wanda kuke bauta wanda ba Allah ba suna da halittan ku babu su suka halitta muku kasanan da kuke takawa babu saman nan da kuke gani an mata ado an daga idan daga gajimaran da yake baku ruwa su suke maku wannan ruwan babu wa idan ruwan ya zo ya shiga kasa shi ke baka wannan abin da kuke ci na ku sha ruwan kuma ku tsarra ya su fito ku ci abinci daga wannan tsarran babu to dan me za ku je ku bauta musu shi da Allah ta'ala ne yake kaman kalubale ne yake wurga ma halittu duka cewa babu wani mai hankali da yake ya san abin da yake yi zai wato kauce ma da'awan annabawa in dai ya fita daga cikin da'awan annabawa to yanzu wannan abin da yayi wato ya fita daga cikin wato cikakken hankali da ubangiji ya halicce shi da ita nan da Allah ta'ala yake cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku rike wani wanda ya tamka ga ubangiji ku gune gwama shi da bauta tare da ubangiji anan kaga a sama ubangiji sai ya umarin ku bauta ma Allah shi kadai a ƙasa kuma sai ya ce kuma kar ku rike wanda za ku gwama shi da ubangiji wajen bauta kaga anan abin da ya kamata mu fahimta shine wato la ilaha illallah ne ubangiji yana ta mana anan la ilaha lan shine kana cewa ba za ka bauta ba kowa sai Allah ta'ala ba nan shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu illa Allah shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ku bauta ma Allah shi da to shi shirka yana zuwa da abubuwa da yawa wasu za ka ga suna ganin kamar kawai in an ce wani yana shirka shine ya ce wai wani shi ya halice shi ba Allah ba a wannan dama a hankali ma bai kamata mai haka ba idan ya haka to yanzu ya fita cikin wato kaida da hankali ya ce wani ya halice shi ai san ba shi ko iyayen shi ya isa ce su suka halice shi ai ko iyayen shi me zai ba wanda zai jara ya ce iyayen su suka halice ni inde ba kawai wato hankalin ya lambai bai ba kamar masu cewa shehu shi ya halice shi kaga yanzu wannan hankalin sa yanzu ya zama wani jahili wanda yake shi murakabi baki daya shi yanzu wannan ya shiga ina ba ma za ka ce jahili ba yanzu ya shiga cikin sahun wanda ba ma mutane ba ya shiga cikin dabi'a da dabbobi kai bal in ka ce ma dabbobin ba sun fi shi hankali to kila ma yafi dama saboda su dabbobi ai suna ma ubangi tasbihi amma shi yanzu wannan saboda tsabar mutunci shehin da yana yin kawai yana yin kashi da fitsari yana gumi yana cin abinci kuma kaje ka ce shi ya halice ka wanda kaga wato tunani yayi abin nan saboda haka anan karka da malamin wai kawai shirka ma ubangiji shine kace wai akwai wani mahalitta ba akwai wanda ya halitta wanda ba Allah ba wannan ma ai duk sauran mutane ba san ka jisa tabbatarwa kowa da kowa ya da cewa ubangiji shi ya halice shi in dai ba yana musamman mai ubangiji takabburanci ba yanzu ko da ilhabasi ilhadi wanda suke cewa maka su ba Allah nan wannan su kansu idan kaje wato aka matse su da tambayoyi za ka ga dole su yadda cewa ubangiji dai bayan za a ce dai kawai haka nan kawai surfa kawai haka nan by chance kawai a ce a duniyar nan kawai ya zo ya faru saboda da ka'ida duk abin da kake gani yana faruwa a kawai surfa ko a ce trial and error sanaka samu trial and success to dole a lokacin da aka yi farko aka yi zaka ga wato babu ba inganta shi ba to kaida ya kamata a ce a cikin haltin in dai wato kawai mun zo mun kawai wasu kawai wonders of nature ne kamar yadda suke fada kawai wasu abubuwa ne tafaqulat ne da ya faru na rayuwa na duniya kawai jama'a suka faru aka samu dan adam aka samu fara aka samu kaza to haka ne ya kamata a ce wasu haltin ba su kai haka kyau ba a ce dan adam lokacin da aka fara yin shi da aka fara yi kila hancin yana bayan sa amma daga bayan ubangiji ya ga hancin na bai dace ba a dawo gaba kamar yadda dace aka muta sujari tana dama daga baki dawo hagu daga baki koma dama haka ake ko waya yanzu dace da ake yi dace farko yayin da aka fara yi irin abin da ake cewa primitive stage farkon farawa ne za ka ga bata kai yayin su kyau ba to amma za a ce ubangiji tun fil azal halitta nan irin da yake makakai ke ba kuma a ce wai duk kuma wai ka zo ne kawai haka nan kawai kaga wannan mai hankali ba zai wannan tunanin ba saboda haka duk masu hankali ba mai jin cewa ma wai ba wanda ya halice shi sai wanda yake shi ba shi da ya fita cikin sahun masu hankali to sannan kuma a nan dan ka tabbatar ma ubangiji cewa shi ya halitta to ba shi baka gudunta ba wannan dama can kowa ya yarda wannan kowa ya yarda cewa ubangiji shi ya halice kowa to abinda babban ake son kai shine kai idan ka tashi zaka bauta ma wani zaka bauta to kaka bauta ma wani Allah ta'ala a wannan bautan kuma karka zamanin wai sallah kadai ba sallah kadai ba a hatta a cikin zuciyanka duk wani abin da yake zaka tsantsanta ma Allah na soyayya na girmamawa na yarda na gaskatawa to ka zama ubangiji shine mafi kololuwan soyayyanka mafi kololuwan gaskatawanka mafi kololuwan soyayyanka saboda haka in ya zama akwai koda manzo Allah ne wannan dole soyayyar zaka yi manzo Allah ya zama tana kasar soyayyar da zaka yi Allah ta'ala wato shi manzan Allah yana kasa da ubangiji sannan kuma mu'mini suna kasa da manzan Allah haka ya kamata ya zama karka cewa yanzu ai kamar yadda wani bayahude irin social reformer nan ne haka ka san su suna da hankali suna da ilimi wala ka suka samu musulmi da bai san addini ba za su rike ki tashi wai aka bashi wai wato speaker yana magana irin magana da mai dadi gami da masu addinin musulunci sai yake cewa wai ai ana musulmi ana suna zagin wato musulmi ana zagin Allah ta'ala su yi haƙuri za a zo ka zagi Allah ta'ala amma su ce sun yi haƙuri in ma ka ce ka musulmi su kyale ka amma in ka zagi manzon Allah ba sa yin haƙuri saboda soyayya da suke ba manzon Allah ya fi soyayya da suke ba Allah haka ya faɗa wai kuma wasu daga cikin wanda suke gefen shi kuma suna ganin kamar ya faɗa wata magana ce mai daɗi eh lalle fa gaskiya ya yi magana shi kuma sai yake kuje da wannan magana saboda kuma da musulunci saboda in ka yarda da wannan magana ka fi musulunci ka ce wai kawai wai saboda mu musamman manzo Allah ne akan ubangiji saboda kan in azaki manzo Allah zamu je mu tinga hayaniya in doka ce akwai limami na musulunci zai dauje ya dauki doka ya kashe wannan wanda ya zaki manzo Allah amma in azaki Allah ta'ala yace ya tuba an yafi to mu ba wai saboda wannan ne yasa muke ba wai saboda muna son manzo Allah ne fiye da annabi san Allah ba a'a saboda shi Allah ta'ala ya riga ya shelanta tuba ga duk wanda ya nufaci shi tuba ne saboda haka duk in ya ga dama ki zagin sa akwai wani zagi irin yanda zaka zo ka ce yana da da amma ubangiji ya ninka shelanta musu tuba kuma saboda haka dai yana kake zagin ubangiji yayin da ka zo ka ce ka tuba sai Allah ta'ala ya yi maka shikenan ka zama dan uwa addini amma shi manzo Allah yayin da ka ce ka zage shi dan adam ne dan adam jini da tsoka ne ke yawo a cikin sa da can yana raye in aka zo a kawo da suka zage shi a ce to ka yabe musu manzo Allah ce ya yabe amma yanzu ba waye sai ya shiga wato ya yi magana a wajen manzon Allah babu saboda haka to ba inda aka iya wasu malamai suke cewa to duk wanda yayi irin wannan in akwai wanda yake limami na musulunci mun ce limami ba wai mutum kawai dan kaje wani ya zage manzon Allah ka je kashe shi ba wannan ba dabi'a ce ta masu hankali ba kawai dan kaje wani ya zage manzon Allah kai ba a gidanka ba kai ba ko ina ba kawai a wasu wuri ma da ake cewa kowa na da yancin addini a sai ku fa hanya ta ilimi kar ku zama kuna rigimu sosai rigima wannan ba ta da amfani in kuna rigima sai wato ya zama abin da kuke son ku cimma na alheri da kuke son ku cimma ba za ku cimma ba duk da kuma wannan su ma duk mahukunta wajibi ne akan su su hana wannan abubuwa wajibi su hana al'umma ba zai yi ta zama tana gani mutum jini tsoka yana zuwa yana zagin annabinsa ba amma ka ce wani lokaci wato zuciya bata da kashi duk irin wannan ne wani lokaci ake samu musulmi su da mataki almuhim dai a nan kaga ubangiji a kudirce zaka zama karka zama ka rike wani wanda zai zama tamkar ubangiji a kudirinka sannan kuma a magance kar ya zama kana fadan wani su maganganu da za su zama kana girmama wani Allah ta'ala irin yadda kake girmama ubangiji sannan kuma a aikace ibada da kake ko sallah ko azumi ko zakka ya zama duk abin da kake yi kana nufatan ubangiji ne kadai da wannan bautan
baka neman ubangiji ya zama wani ubangiji ya baka lada da wannan aiki da kake yi to wannan shi abin da ubangiji ya fara taja alillahi andada to kaga nan an shigo magana shirka kenan shirka abuwa ne iri-iri abuwa ne da yawa suke taruwa suke shirka Allah ta'ala dai a ayoyi daban-daban yayi magana wato gargadi akan shirkan nan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ta'ala baya gafarta a masa shirka shirka ita ce laifin da idan Allah ta'ala ya wato aka nuface shi aka hadu da shi ana yin ma Allah ta'ala shirka to Allah ta'ala ba zai yafe ba Allah wannan tsakanin shi da bawa ga wanda yake masa shirka babu yafiya tsakanin shi da shi annabin Allah ta'ala annabin Allah yana cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka nesanta mu ni da ƴaƴana mu bauta ma wato gumaka mu bauta ma wannan Allah ta'ala a cikin hadisi da kitabun Sahih al-Bukhari Abdullahi ibn Mas'ud yake rawaita daga manzon Allah manzala yana cewa man mata huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana kiran wani kini ga Allah ta'ala yana gama ubangiji da bauta da wani dakhala an-nar zai shiga wuta kaga wannan wato ya zama razani kware da gaske duk abin da ke sunansa bauta ka tambaye kanka wannan abin da kake yi sunansa bauta nan ka wasu sai zamana kawai sallah da azumi a duk abin da ubangiji yake so yayi da shi to sunansa bauta tsoron Allah ne san Allah ne neman tsari ne neman taimako ne neman agaji ne yanka ne alwashi ne duka wannan abubuwan bauta ne to wannan abubuwan duk in kai yayin da kake yin su a fuska ta bauta ne bai halta kai ma wani Allah ta'ala ba idan kai ma wani Allah ta'ala to kaji abin da manzo Allah yake cewa man mata wa huwa yad'u lillahi nad dakhala an-nar hadisi daga cikin sahih muslim hadisin Jabir bin Abdullah manzo Allah yake cewa man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya gamu da ubangiji wanda baya ya halda gamu da ubangiji baya ma Allah ta'ala shirka ta zai shiga aljanna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya gamu da shi yana ma ubangiji shirka ta zai shiga wuta kaga wannan yana kara wato razani yana kara tabbatar maka da farin Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andada kar ka zama ka dake wani tamka ga ubangiji wanda zaka rika bauta masa daga cikin abin da yake ya kamata mu fade shi a wannan babin galibi bautan sallah da kake yi wajibi kowa ya ji cewa yana bauta ma Allah ne da sallar nasa idan ka ji cewa kana bautan Allah ne kuma kana neman yardan wani mahaifinka ko wani malaminka ga sallar ka to ubangiji ba zai sallar ka ba kai tsaye wannan sallar da ta Allah ce ta zama abin banza ba zai amsa ba to haka kuma duk wani abin da zaka yi saboda ka girma ubangiji at-ta'zim wannan duk abin da zaka yi saboda ka girma wurin Allah ta'ala to inda girmamawa ne irin wanda ubangiji bai umarni da shi ba to shi ma wannan duk wanda ya irin sa yayi shirka ma Allah ta'ala misali ka ji kawai ka cewa saboda kana girmamawa wani Allah ta'ala wato ka wani malaminka ka ji cewa barka ka durkusa masa wanda wanda kaga har yanzu ban san yanda aka yi wannan abin an kasa daina shi ba kuma dai musamman dai a garin nan gaskiya ana dai yin shi kwarai da gaske wannan har tun muna hanawa ba sai ka yi wannan durkusan ba abin ya zama kawai ya zama ruwan dare baka iya hanawa tun wani lokaci amma wasu wurare za ka ga wasu states suna kokari kwarai da gaske idan ka je wasu neighboring states za ka ga suna kokari za ka ga yaro shi da mahaifinsa kyan yake tsayawa to me ya tsaya kyan ubangiji ne bai ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada al masajid jami'a al masjid al masjid shine wato a'da'u sujud duk wani gabobi da zaka yi zaka durkusa wa ubangiji kai mishi ibada da shi Allah ta'ala shine yake haramta maka cewa kar ka bauta ga wani Allah da shi to menene kuma maganar durkusawa shikenan kawai yaro ya tsaya dai kar in kana zaune ya zauna in kana tsaye ya tsaya tsaye kar magana ya ce zai dukuna dukuna wannan me ya kawo ta dukuna ba saboda girmamawa ne ba to girmamawa ubangiji kada yake ba irin wannan mazala hatta wannan al-inhinau lil'azam lit'azib din nan inhinau azamatin wannan wannan lokaci zaka ga ana masara kai a dan durkusa musu kai haka wannan malamai duk sun hana shi saboda ya ci karo da janabi ya tauhidi ya ci karo da janabi ya tauhidi ba daidai bane ba lai kuma har a je fada wani a dinga masa wani abu mai kama da ruku'i ko sujjada wannan wani abu ne da muka je muka dauko shi wato kayan gada mu ne na jahiliyyar mu kowa yake yin wannan to abin da yake so shi jahiliya ba san shi addinin musulunci ba saboda ya sa amma addinin musulunci wannan saboda haka ba kada a tsammanin kawai bautan Allah ana magana kawai mutum ya je yana sallah duk wani abu da yake girmama wani Allah ta'ala ne shi ma ba daidai bane daga cikin abin da yake shi ma wato ba daidai bane abin da za ka ga ana yi shine mutum ya je ya roki wani mahaluki abin da ba a tambayan kowa sai ubangiji wannan shi ma duk wanda yayi wannan to ya yi Allah ta'ala shirka kace wani zo kamar ruwan sama wani ko manzo Allah ne balle kace Shehu Jailani ko kace wani shehu wane ne ba wani shehu wane ba abin da zai iya yi bai ma san me kake yi ba wato ya rafka daga abin da kake kira bai sani ba ba zai iya ba ina raye amma ba zai iya ba kuma yanzu ne ya mutu da yake ina bukatar addu'arka maza Allah ma shi kake ba zai maka wannan abin ba maganar ka lokacin da aka roki maza Allah annabi taso ba wannan wato duk idan mutun ya haka to ya rike wani kini ne ya rike wani kishiya ga wani Allah ta'ala tare daga ciki kuma daga ciki shine abin da malamai ke fadan cewa aje a rike wani waje da za a rika zuwa ana kai ziyara waje saboda wato ana ganin wurin na da albarka in za ku tuna hadisi da muka wato keto shi a kitabu tauhid manzo Allah sun zo wucewa hadisi shi sunan Tirmidhi sun zo wucewa sai suka ce manzo Allah to mu ma dai ij'al lana zata anwaqin kama lahum zata anwaq mu ma dai wannan bushe mu ma amana wani bushe da zamu je mu tabbaru ki da ita manzo Allah hankalinsa ya tashi yake cewa ai kun fada ai ku yace innaha sunan ko innaha sunan yace ai wannan ai kun yi irin abinda wato sauran wato mabiya annabawa suka yi kun fada kwatankwacin abinda wato yahuda suka ga annabi Musa suke cewa wato ij'al lana ilahan kama lahum alih suka fada su ma suka fada suka ce mu kawo wani abu da zamu ga bauta wanda ba Allah ba su ma suka ce yanzu a kawo su za ta anwa saboda ka haramun ne mutun ya ce wai saboda kawai wani waje da yake cewa ya tsarki zai je ya riga masa abubuwa saboda ya samu lada ya ƙara samun biyan wasu bukatun sa a wajen a sai dai a nemi biyan bukatun ubangiji na'am akwai waje masu tsarki amma sai wato inda ubangiji ce waje ne mai tsarki kuma idan aka je ubangiji kai za a tambaya a roka ba wani ba karka je yanzu ka je kace zaka je haramaini ka je kusa da sashin manzo Allah ka juya kuma wurin wato wurin raudan sa ko kuma ka juya wajen kabarin sa kace ya manzo Allah abubuwa fa sun yi zafi wannan ba abin da zai kara maka sai zafi in ka roka wannan ba abin da zai kara maka sai zafi sannan kuma daga cikin abin da yake wa cikin wato shirka shine mutun yayin da zai yanka ya kira sunan wani ubangiji da sunan kira sunan wani ubangiji yace zai yanka kamar yadda muka faɗa lokacin da muke tafsirin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ma kansa wannan shirka ne shi kansa wannan din shirka ne manzo Allah yana cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah ta'ala ya la'anci duk wanda ya yanka wanda ba Allah ba kaga wannan duk bauta ne ba wai sallah ce kadai ba kakai zamanin wai bauta ana maganar sallah kadai abin ya wuce wannan ne da kake tunani sannan kuma daga cikin abin da wato yake ci abin da ya kamata mu riga kulawa shine wato duk yayin da muka je ziyaran kabari yayin da muka je ziyaran kabari za ka ga wasu kawai sun koma suna yin manganu da wasu ko malaman su ko wasu iyayen su to baba na wane to ga dai mun zo kaza kana yana yin wasu maganganu tamkar yana neman shawara shi ko yana neman wasu biyan bukatun sa to da duk ba daidai bane kuma manzo Allah ire-iren waɗannan kada kai na wajen kabari ya hana mu abinda kawai yace mu je mu yi shi ne idan muka je mu yi addu'a muka addu'a mu roka musu mu mu roka bakan mu fito abun mu kuma muka je wannan za ta tuna mana mutuwa amma mutum yaje ya ce wai zai je yana wasu hirarki a wajen bale kuma yace zai rike wanda ke cikin kabarin manzo Allah yana cewa Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bat ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid inji manzo Allah yake cewa ya Allah karka sanya kabari na ya zama wani abu da ake karkai na a wajen ana bauta wato bauta ana zo ana roko na a wajen kina watanan yu'bat yace fushin ubangiji yayi yawa ya tsananta ga duk wani wanda suke rike wato kabarin annabawan su a matsayin inda su je suna bauta suna tuma a wajen balle kuma mutum yace wai a wajen kabarin wannan waliyin nasu shi zai masallaci to ka ji ka ga ubangiji me yasa kai masallaci a wajen in an gaba da shi kaga duk wannan wato yana zama wato abin da yake ba daidai ba sanan daga cikin abin da yake wato wanda yake shirka ne wanda mutane kuma hayan suna yi shine yanda za ga ana canfa wasu hotuna ko ana canfa wasu abubuwa su buru da ake sawa ko wasu laya a sa a wajen gida ko a cikin gida ko a abin hawa ko ma meye shi mutum ka sa saboda kana jin cewa wannan zai kawo maka jalabin alkhairi zai kawo min kasuwa zai kawo min jama'a zai kawo min karbuwa zai tunkuɗe min dukkan sharri zai tunkuɗe min wato bakin ciki zai kare ni daga wato yan fashi zai kare ni da kaza da kaza da kaza da kaza duk wannan wato wannan abin da aka yi an yi haramun kuma an yi ma an gwa ma ubangiji da bauta Allah shi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu a dalilin haka shine hadisin Abu hadisi da manzo Allah yake cewa yana cewa sahihaini manzo Allah yana cewa ya bada wato a cikin ɗaya daga cikin tafiyar da yake yi sai yake cewa aje a duba duk wani abin hawa in akwai wani laya da ko guru da aka yi a kansa in akwai wani laya ko guru da aka yi da aka rata ya ma wannan abin hawan saboda ana gudun wato wani shari kai same shi ko ana gudun sai samu alkhairi ko albarka manzo Allah ya ce a cire shi to balle yanzu kai ka zo ka sa wani hoton wane ka ce za ka sa hoton wane me ya saka bayan ubangiji shi al-hayyu al-qayyum ne baya bacci wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum Allah ta'ala wanda baya bacci rayayye wanda baya bacci yana jin dukkan wato roƙanka ka daga hannu ka roƙe shi ibiya maka bukatun kai tsare ka me yana ka ce ka roƙe wani kuma anan duk da na san ba galibi ba muna yi ne saboda wato muzamman muna gwamo malamanmu da bauta wajen bauta mu ubangiji ba akwai wani abu da kuma muke yi mu ahli sunna ke za ga abin hawan mu sai mu je mu dako hoton wasu daga cikin malamanmu da muke son su sai mu dinga antayawa a ababan hawan mu wannan galibi gaskiya ana yi ne saboda soyayya wannan shakka babu saboda ai inda wanda ya san da awan sunna zai wuya a ce yana sawa ya dako hoton Malam Jafar ya dako hoton Malam Albani Zari ya dako hoton wane wane yaje ya sa shi saboda kawai ya mushi bukatu ba haka ai ba ba haka to amma tare da haka saboda an sa saboda a wannan kasa mu abinda muka saba yi wato yan hannun hagun nan su suna sa hoton shehunan su ne saboda wato su biya musu bukatu to kar mu zama mun ma wannan ya zama al'adam bai kwace zama al'adam ba in zaka yi wasu abubuwa dai ka amma dai da mara ta hoton ma meye shi ne malamai ma sai ka zata hoton su in ba idan maka fitina ba meye amfani zata hoton rata hoto ko da ana cewa halalli amma rata ya shi biya amfanin sa rata ya shi ba abin da yake kawowa illa karaya zuciya kullun ka je ka gani ka ga baban ka kawai gazi baba na shekara shekara da suwa kenan me zai kawo kan ba karaya zuciya ba kamar ka je ka kai ma ubangiji abin da ba daidai ba so wannan shi ma ya kamata a kula kwarai da gaske na ga kamar lokaci yayi insha Allah ba magana ba ta kare ba da mu akwai abin da ake kira shirkul alfaq akwai abin da ake kira wato shirka da ake na lafaza a ce masha Allah sha Muhammad dan Allah dan annabi dan ya ubangiji dan annabi kai mun kaza ya ubangiji biya mun bukatuna dan annabi ya ubangiji yi mun kaza dan alfarman annabi duk ba muna fada ba wannan duk wato akwai abin da yake daidai akwai abin da yake ba daidai ba akwai kuma abubuwan da ce masha Allah wa shita in ba dan wane ba in ba dan Allah da wane ba da yau din nan dai ban samu kana ba wannan shi ma duk ba daidai bane wannan shi ne dai in Allah ya da abin da za mu tattauna a gobe saboda mu nuna su ma wannan duk ba daidai bane a cikin shari'a musulunci kuma ya kamata in an ji a daina ubangiji abin da yake bukata shine bawa ya zama khalisan liwajhi Allah ta'ala bautan sa duk abin da zai yi zama tsantsan ta wannan Allah ta'ala bauta kare zama wato yayi ma Allah ta'ala ya gwamo Allah ta'ala da kowa a wajen bauta bauta kuma muka ci abubuwa ne masu yawa insha Allah gobe za mu karasa wannan matashiya insha Allah ta'ala abin da muka ta ji Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh السلام عليكم السلام